أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم قام السلمي بركة مدهدوى أولنا لغة سيني البركة أولنا مكتابة قبات الدكرات لتاقل عمدة الأحكام وأن السيني زمان منتما عمدة قدوة أشكين كرات لتاقل كما هرز من هرز من أشكين كتاب النكاح كرارتك مدهدوى قباتا منجي أبو بواديوى منتما أكام بكتوى لداما ورزة شافي أولي مهمن سن أورم daidai ya kamata a zauna da matan da illolin da ke cikin auren dole da kuma in mutum ya zo auren da ƴarsa ko kuma wacce yake wa walici budurwa ga yadda zai yi idan kuma ba zaura ce ga yadda zai yi. Sannan mun tattauna akan abin da ya shafi ƙarin aure, sharuɗan da ya kamata mutum ya cika kafin ya ƙara aure da kuma in an yi ƙarin auren kwana nawa ango zai yi a ɗakin matarsa sabuwar. In budurwa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwana bakwai za a yi, idan kuma bazawara ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwana uku za a yi a ɗakinta. To amma batu ɗaya ko in ce nukuɗa guda wacce ba mu tattauna a kanta ba shi ne adalcin rabon kwana ɗin. Yaya rabon kwana yake? Shin wajibi ne cewa sai kwana biyu kamar yadda yawanci a ƙasar Hausa ake yi, kwana biyu kai kwana biyu a wannan ɗakin sannan kai kwana biyu a can? Shin wajibi ne hakan ko kuma yaya abin yake? To abinda malamai suka ce shi ne abin da ya shafi rabon kwana, ku ne za ku tattauna tsakankaninku kai da matanka. Idan kwana ɗaiɗai suke ganin ya yi musu, to shi kenan kai kwana ɗaya a nan gobe sai kwana sai ka koma kai kwana ɗaya a can. Idan kwana biyu suka ce shikenan, in kwana uku ma suka ce to duk hakan za a yi, kai in sati guda ma suka ce sai kai sati a wannan ɗakin sannan ka koma kai sati a wancan ɗakin. To gwargwadon dai yadda kuka yi ittifaƙi a tsakaninka kai da su. To sai wani abu guda, shin wajibi ne idan kana ɗakin amarya, to shin za ka iya shiga ɗakin uwar gida ka je kai wani uzurinka ko kuma ba zai yiwu ba? To wannan shi ne abin da ya kamata a lura da shi. Babu laifi idan wani abu ne naka a ɗakin ka iya cewa washe mai komin abu ka zaɗin ne. Amma misali kamar karatu za ka yi ko wani nazari za ka yi, ka shiga ɗakin da ba a nan ne, ba a ranar girkinta ba ne, wannan ba daidai ba ne. Tunda can ɗakin ma za ka iya shiga, saboda haka ba daidai ba ne. Amma kamar magana, kamar gaisawa, kamar ka shiga ɗakin ta ku gaisa, ka zauna a kan kujera wace na kwana lafiya lafiya ka fito, wannan babu laifi. Amma ka zauna a ɗakin ta ku ta hira kamar yadda wasu suke da tsabar rashin adalci, randa kake ɗakin amarya shike ne sai ka zauna, ko kuma randa kake ɗakin wannan, domin wani lokacin wasu suka yi wa amarya haka, wasu kuma suka yi wa uwar gidan haka. Kana ɗakin wannan shike ne sai ka zauna, sai ka raba dare, sai can wajen 12 kana ta hira da ita, sai can wajen 12 ko ƙarfe ɗaya sannan ka taso ka tafi ɗakin ɗayar inda anan za ka kwana. To wannan ɗan rashin adalci ne. Wajibi ne ga namiji ya raba lokutansa daidai wa daida. Idan anan ɗakin kake, to gaba ɗaya 24 hours naka ne gaba ɗaya, ba za ka ware wata awa ɗaya ko awa biyu don zuwa kai hira a wancan ɗaya ɗakin ba. Wannan rashin adalci ne. Yawa, amma ba hana dai gaisawa ko wani abu ba, in suna da wani abu da za su tambaye ka, ko wani abu na duniya ko wani abu na addini, babu laifi ta tambaye ka, ka ba ta amsa. Amma ku zauna ai ta hira awa ɗaya awa biyu, to wannan kam haramun ne, kuma bai kamata kuma bai ma halatta ba mutum ya riƙa yin wannan. To sai abu na biyu, shin ya halatta idan kana wannan ɗakin ka je ka sadu da waccan wasu ba ranar girkin ta ba? Wannan ma ba didi ba ne, rashin adalci. Idan mutum yayi wannan ba za a ce yayi zina ba, kuma sai samu ciki a hakan ɗan nasu ne. Amma gaskiyar magana yayi aikata rashin adalci, kuma Allah ya tambaye shi akan wannan, ya tauye haƙƙin waccan. In sha'awa kake ji ka je wajen mace kake ɗakin ta, mana wacce take da girki a ranar, ko me ke damunka? Abin da ke jikin waccan ɗin akwai a jikin waccan. Amma addini ya yarda idan misali akwai yarjejeniya tsakaninku su ɗin, to akwai malamin da ke ganin cewa in ran da kake ɗakin wannan tana da larura, misali kana tsananin buƙatuwa, idan kuma tana da larura kamar tana cikin jini ko wani abu, idan da yardarta da amincewarta shi ke yau wato wannan kuwa. Amma shi ma gaskiya wato har yanzu ne ban ga wata hujja rubutacciya akan wannan ba, kusan na dai ji ne malamai suna faɗa da baki, amma gaskiyar magana ban ga hujja rubutacciya akan haka ba. Yau abin da ya yi shi ne ban dai sani ba, amma dai gaskiya ban gani wata hujja rubutacciya akan haka ba. Abin da ya fi shi ne, in ma me kake ji, in sha'awa ne, in buƙatuwa ne, ko da tana cikin jini, sai ku san yadda za ku yi da dabara irin ta kamata yadda za ka yi ka biya buƙatar ka, shi ke nan kawai. To sai kuma wani abu guda, warai kuwa in dai da yadda za ta yi ɗin, amma saduwa ce dai kawai aka hana, za ku iya yin komai amma banda saduwa, in dai tana cikin jini ba, ko jinin biki ko jinin haila, za ku iya yin komai, Allah ya halatta muku amma banda saduwa. Nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga gare ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan wata daga cikin matayensa tana cikin al'ada, saboda mu ya koyar da mu al'ummarsa, kuma yana so ya kusanta zuwa gare ta, yakan umarce ta da ta yi unzugu, wato sannan za a iya yin komai amma banda saduwa. To sai kuma wani abu guda, shin wajibi ne duk ɗakin da ka shiga sai ka sadu da wannan matar? To wannan ba wajibi ba ne. Wajibi ne dai ka raba lokutanka, amma ya zamto wai wajibi in ka shiga wannan ɗakin ka sadu da ita, gobe ma in ka koma wancan ɗakin shi ma dole sai ka sadu da ita. To babu inda aka ce wannan, kai ma ba za ka, me kamata ka kallafa wa kanka ba, baya daga cikin adalci. Sai an ka je wannan ɗakin ka sadu da ita, misali ka sadu da ita sau kaza, ko ka sadu da ita a duka kwana biyu, wai ta ma wannan dole sai ka yi mata haka, ba haka ba ne. Abin da ya shafi saduwa, wannan abu ne wanda ya shafi zuciya. Ta yiwu misali ita wannan ta fi ɗaya tsafta, wadda ta yi tsafta ta saki fuskarta ta kusanto gare ka, kuna wasa da dariya da sauransu, to wannan kaga za ta iya abubuwa su kasance tsakaninku na biyan buƙatar juna, za ka ji sha'awarta da sauransu. Amma wacce ba ta yi tsafta ba, ta zo kusa da kai, kana jin tsamutsami, ko kana jin warin fitsarin yara da suka yi mata a jikin zananta, ba ta wanke ba, ko ba ta wanke gashin kanta ba, ta zo tana tsami tsakani da Allah, sai za ka zo ta sha'awa zuwa gare ta. Daga wannan ne ba mace sai ta ga wai mijinta in yana wancan ɗakin yana samu yana biyan buƙatarsa, saboda sun suna da hanyoyin da suke su gane, in ka samu ma ka sadu da waccan sun san yadda za su gane, kana ɗakin waccan ka sadu da ita, idan ka zo ɗakin ta kawai ka yi ta baccinka. Daga nan shi ne sai ta kama bin malamai, je suna ta gaya mata gaibu, ai asiri ce miki, ai kaza kaza, wallahi duk ba haka ba ne, kawai hanya abin ƙwaya ɗaya ne, in kina tare da mijinki ya ƙaro aure, ba wai dan ke ɗin baya son ki ba ne, wata ƙilma daɗin zama da ke ne ya sa yake ganin bari ya ƙaro wata ita ma dan daɗin ya ƙaro gare shi. Yawa ba kowane ƙarin aure ne ake yin shi dan ba a jin daɗin zama da ta gidan ba. Yawa sau da yawa akwai mazajen da jin daɗin zama da ta gidan ne, in suka ga wata mai halin kirki suna ganin wannan ita ma in an kawo ta za a zauna lafiya, da shi kenan sai su ƙaro ta. To idan mijinki ya ƙaro aure, maimakon ki riƙa biye wa shawarwari na shaiɗanin ƙawaye da shaiɗanin ƴan uwa, ya saki a tasku saki bin bokaye da malaman tsibbu da sauransu, abin da ya kamata ki yi shine ki dage wajen tsafta. Wannan sabuwar amare da ta zo, kar tafi ki yawan tsafta, kar tafi ki yawan wanka, kar tafi ki nuna wa miji so da ƙauna, kar tafi ki kula da miji, sannan kuma duk abin da kika san zai tashi hankalin miji kar ki faɗe shi. Duk wata magana ta tuhuma ba ke ba wannan, amma miji ya zanto sai ya zo zai kwanta zai bacci a lokacin da yake buƙatar hutawa sannan zaki fara tuhumar sa rannan ma kamun kaza rannan ma na tambayi unguwa baka barni na je ba rannan ma kaza kaza dole ya ji ya tsani dole ya ji ya tsani yawa to mata halin ku ya kamata ku gyara ba wai zargin miji cewa yana nuna bambanci ba mafiya yawan mazaje wallahi in ma sun nuna bambanci ba wai a san ransu ba wai haka suka nufa ba ku matan ne kuke ba da hanyar wannan waccan kullum ko da akwai wani abu na laifi tsakanin su shi yayi mata laifi ita za ta je ta bashi hakuri amma ki bi miki laifin ba kullum kina zarge shi kin samar ido jira kike kiga inda yayi kuskure ki tuhume shi akan wannan to ta yaya zai yana kaunar ki dole kullum ya rika ji ya tsane ki kullum da zarar ya shigo ɗakin ki ko ranar girkin ki yayi sai ya ji gaba ɗaya duk wani farin ciki ya kaudace daga zuciyar shi to da haka mata ku gyara halaye amma miji kuma wanda da gangan da ganganci yake nuna bambanci tsakanin matayensa to akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake da mata biyu ko sama da haka sai ya jirkida wato ya karkata zuwa ga wata guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar alkiyama za a tashe shi wa shiqquhu ma'ilun jeban jikinsa yana jan kasa wato jeban jikinsa ya karkace kamar mai kamar dai mai shanyayyen barin jiki kenan to mutum in mutum baya so ya tashi a irin wannan yanayin to lalle ya rika yin adalci yawa kuma dama a inda Allah ya ce a karin aure bai ce wajibi bane cewa yayi ku aure bi ko uku uku ko hudu idan mutum ya san ba zai iya wa guda biyun adalci ba ya zauna da kwaya daya ita ma kwaya din in ka ji ba za ka iya mata adalci ba to ka nemi baiwa to ita baiwa an kana aurenta rabin haƙƙin ƴa take da shi duk abin da za ka yi wa ƴa kaza to shi kuma ita kuma rabin wannan haƙƙin za ka bata to kaga wannan shi to ala ayi halin dai kada ka ƙara aure shi kuma ya zama kamar gasa abokinka ya ƙara ta ma sai ka ƙara ba wannan bane shi ƙarin aure ana yin shi ne bisa manufa kamar yadda addini ya tsara sai ka tabbata za ka iya yin adalci wanda ya san ba zai iya adalci ba shi zai ga ya zauna da kwaya ɗaya shekara da shekaru na'am oh wala shi wani ne ai ala rama kwaya ai ala rama biyu ne ko yawo to ai gara da ya kara da ai ta kanshi zan hau Mana shamuna, a yaro ne. Abin shekara 20 da auren ba. Ko? Yanzu za mu shiga sabon babi insha Allah. Babu sadaki. Babu da zai mana bayani game da abin da ya shafi sadaki da hukunce-hukuncensa. Ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Wannan hadisin an karɓo shi daga Sayyidina Anas ibn Malik ya dar ala ta bada gari shi yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi a'taqa safiyata ya intar da safiya waja'ala itqaha sadaqaha sai sanya wannan yantarwar shine sadaqinta wato ce safiya ita ce ummul mu'minin uwar mu'minai safiyatu yar huyayyu dan ahadabu al-yahudi an-nadiri mahaifinta shine shugaban banun nadir sunan shi huyayyu dan ahadabu kuma nasabata ita sayyida safiya tana tikewa zuwa ga annabi harun alaihi salam dan imran wan annabi musa kenan shine kakanta dalili kuma bisa wannan shine wata rana ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ina zan sayyida hafsatu ce sai wani abu ya hada su kamar yadda aka sani dan adam ajizi ne abu sai ya hada su iyayenmu ne iyayen dukkan wani mumini ne sai abu ya dan shiga tsakaninsu saboda haka sai suke mata gori kamar dai misali kamar ni da kai in ce maka dan kabila kaza kamar da yawanci mu ma yanzu anan ake ko kawai mutum sai ya riga ganin wai kabilar shi ta bota kabilar girma a gun Allah ko ta bota kabilar muhimmanci sai mutum ya riga goranta mun ai kaza kaza ne kamar mu yanzu anan sai a ce mutum wai bawarji ana ganin kamar zagi ne ko wani alhali kuma warjancin nan kabila ne kamar da Hausawa suke kabila warja ma kabila ne kuma ba haushi bai hubo warje komai a gun Allah ba matakar dai ya ji tsoron Allah yana sallah kamar da kake ba ka fi shi da komai a gun Allah ba inna akramakum indallahi atqakum yau sai ya ce mata yar yahudawa to jin wannan ne idan sai da safiya zai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka da daji annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sai ya ce mata ai ke yar annabi ce kuma babban ki ma annabi ne sannan kuma kina karkashin auren annabi eh dan haka da me za su nuna miki alfahari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira nana Hafsatu yace mata ke Hafsatu ki ji tsoron Allah ana shi kenan ya raba rigimar ita wacce aka wacce aka kwara ta zo da kuka ya rarrashe ta ya gaya mata babbar kalma ita kuma wacce ta faɗi kalmar da ta cutar da waccan din ita ma an ce mata ji tsoron Allah ta yi shiru daga nan kuma bata sake ba wannan magana tana nan a cikin sunan Tirmidhi kitabul manaqib babu fadl azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 3894 wato da yace mata ke yar annabi ce yana nan ita yar annabi Haruna ne alaihi salam da yace mata babbanta annabi ne yana nufin babban nata shine annabi Musa alaihi salam da yace mata kuma ke kina karkashin wani annabi yana nufin shi kansa kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga ta fi kowa abin alfahari ma a gidan idan da na Aisha radiyallahu anha ta alfahari ita yar sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ne nana Hafsa ta alfahari ita yar sayyidina Umar Faruk ne idan nana Zainab bint Jahsh ta alfahari cewa ita Allah ne ya daura aurenta idan nana Ummu Salama ta alfahari cewa ita kakannin su daya da Annabi alaihi salatu wassalam ita ma sai da safiya tana da abin alfahari mai girma wanda ya fi nasu ta ce kakanta annabi ne babbanta ma annabi ne kuma mijinta ma annabi kuma dukkan annabawa mursalai to ainihin ta tana karkashin wani ne akwai wanda ya aure ta tana budurwa to bai yahudi ne lokacin da aka yaki da Banu Nadir aka ci su da yaki a Khaybara sai ta fito a cikin bayi waɗanda aka kama don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yantar da ita kuma ya aure ta an ce kyakkyawa ce sosai tana da kyawu sosai a cikin matayen zamanin tana daga cikin mafiya kyawu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya yantar da ita din shine sadakinta hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko da hadisin ke nuna mana shine halaccin yantar da baiwa sannan kuma halaccin sanya wannan yancin nata a matsayin sadaki gare ta duk da cewa wasu daga cikin malaman fiqihu da yawa sun yi jayayya akan wannan sun ce ai wannan yana kore iyasi yayin da suka yi zaton cewa ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne tun tana cikin bauta kafin ya yantar da ita sai daga baya ya yantar da ita in ji wani can malaman fiqhu amma gaskiyar magana kauli sahihi ne shine wannan wacce magana ta su bata da gurbi a cikin tarihi Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa sun tafi akan cewa baya halatta in mutum yana da baiwa ya yantar da ita ya sanya yantarwar shi ne sadakinta saboda su sun tafi akan wancan tawilin da malaman fiqhu suka yi sun ɗauki hadisi a matsayin cewa khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi dalilai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da ita kuma ya sanya yantarwar shi ne sadakinta amma suka ce wannan khususiyya ce ta shi da Allah yake kunce shi da ita amma mu al'ummarsa bai halatta mu yi haka ba, in ji wayannan imamai masu daraja. Amma Imam Ahmad ɗan Hanbali rahimahullah shi ne ya tafi a kan halarci yin haka har ga al'umma. Kuma malamai da yawa suka ce wannan maganar da ya faɗa ita ce sahihiya, saboda ita tafi dacewa da hadisi. Bayan haka faɗansu cewa ai maganar da malaman fiqh suka faɗa kiyasi ce, ita shi ko ba a aiki da kiyasi, matuƙar akwai nassi. Abu na biyu shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya antar da safiya, kuma ya sanya ‘yancin nada shi ne sadaƙinta, kuma wannan shi ne hanya ta shari’arsa, domin duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in banda ƙalilan ‘yan kaɗan abubuwan da suka zama kususiyarsa, to tashri’i ne, wato shari’a ce tasa wadda al’ummarsa za su iya yin koyi da shi cikin wannan. Abu na uku shi ne shi wanda ya aure ta shi ne ko dama wanda ya mallaki wuyanta, ma'ana ko da tana baiwa ɗin duk abin da zai yi da matarsa, duk abin da mutum ya halatta mutum ya yi da matarsa zai iya yi da baiwarsa ma. Misali, to kaga ashe kenan ‘yantar da ita ɗin da ya yi ya zama saraki gare ta, to an ɗaga darajar ta ne. Abu na huɗu shi ne haƙiƙa shi ‘yantarwa ɗin nan amfani ne, to duk wani abin da zai iya zama amfani ga mutum to za a iya sanya shi ya zama sadaki. Kamar yadda muka sani a nan gaba za mu karanta wani hadisi na wata mata wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita da tilawar Al-Qur'ani. Tilawar Al-Qur'ani aka sanya ta zama sadakinta. Yawwa, a gaba ma za mu karanta wacce ita kuma musulunci ne ya zama sadakinta. Wani yazo yana santa ummu sulaimi, wani yazo yana santa ana kiran shi Abu Talha, yanzu to ai kai mushriki ne, kai ba mutumin da za a ki bane, ina son ka amma tabbas kai mushriki ne, sai dai zaka musulunta. Yace ina yadda zan musulunta. Yace to, tace to in dai har ka yadda zaka musulunta a kaje a daura mana aure, musuluntar ka shine sadaki na. Sai sabai zuwa Allah ya rubuta cewa a tarihi ba a samu sadakin da ya kai na ummu sulaimin girma ba. Saboda ita musulunci ne sadaƙinta, me kuwa ya kai musulunci? Kaga ba abin da ya kai musulunci girma. An Sa'd bin Sa'id as-Sa'idi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at umra'atun fa qalat inni wahabtu nafsi laka fa qamat tawilan fa qala rajulun ya Rasulullah zawwijniha in lam yakun laka biha hajatu fa qala har indaka min shay'in tusaddiquha fa qala ma indi illa izari hadha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaruka in a'taytaha jalasta wa la izara laka faltamis shay'an qala ma ajid qala iltamis walau khataman min hadidi faltamasa فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. عن سهل بن سعد السائدي وانا حديث عن كرب وشر سيدنا سهل عن سعد السائدي رضي الله عنه يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo masa, fa qala ta ce inni wa habtu nafsi laka ya rasulullahi na baka kaina, fa qamat tawila sai ta tsaya lokaci mai tsawo Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kunya irin tasa, ya san kui da kai bai ce mata komai ba. Fa qala rajulun sai wani mutum dake wajen yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah zawwijniha aurar mun da ita mana in lam yakun laka biha hajatu idan kai baka bukatar ta aurar mun da ita. Fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hal indaka min shay'in tusaddiquha shin kai kana da wani abu da zaka bata sadaki da shi. Fa qala sai ya ce ma indi illa izari hadha bani da komai sai kwarjalle na. An san kwarjalle wani abu ne mai kamar zani da suke daurawa a wannan lokacin. Yace ban mallaki komai ba sai shi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركا قرجلنكا in a kaita hada lasta wala idara laka idan har ka bata wannan a matsayin sadaki zaka zauna kenan baka da farjalle falsafa je kika dai nemo wani abu qala sai ce ma ajidu ai ban samu komai ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa iltamis walau khataman min hadid je kika nemo wani abu ko da zobe ne na bakin karfe ka kawo domin ya zama sadaki falsa masa sai mutum ya tafi nema falam yajid shay'an bai samu komai ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce hal ma aka shay'un min alqur'ani shin ka haddace wani abu na alqur'ani qala na'am sai mutum ya ce kware ko ya maiki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce masa zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'an na aurar maka da ita bisa abin da ke tare da kai na alqur'ani wato ka koyar da ita abin da ka haddace na alqur'ani shine sadakinta kaga nan ma abin da wannan yake nuna mana wannan koyar da ita wannan tilawar kaga an amfanar da ita ko wannan amfanar da ita din da za a yi shine sadaki dan an kuɗi ma aka ba wa mutum an ba shi abin amfani ne ko yawwa shi ma wannan hadisin yana koyar da mu abubuwa da yawa abu na farko ne da hadisin ke koyar da mu shine halaccin mace ta kai kanta ga mutumin da yake madaukaki mutumin da yake kamar malami ko wani saurayi wanda yake nutsatsi mai addini mace ta ce mishi wani ina son ka wannan ya halatta ba ci baya ba ne wannan hadisin an karanta shi ina jin wani daga cikin mutane ne ina jin ko a gidan Sayyidina Umar ne ko kuma ɗaya daga cikin ne magabata an faɗi wannan hadisin a gidansa sai wata daga cikin ƴaƴansa ta ce sat amma dai wannan lalle ba ta da kunya ta je har gaban mutum da ce mishi tana san shi sai Sayyidina Umar ina jin Sayyidina Umar dai ko dai wani daga cikin magabata ya ce mata ai tafi har a gun Allah domin kuwa ita ta kai kanta ne gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai ki annabi sallallahu alaihi wasallam wa zai ki annabi sallallahu alaihi wasallam ke ko yanzu waye ya kai annabi ban zana ki ki je gun shi ki ce ke ma gaki yau hadisi yana koyar da mu cewa mace za ta iya gaya wa namiji wanda ta gamsu da yanayin tarbiyyarsa da halayensa da rukun addininsa wani ina son ka tunda mai addini ne kaga ba zai mata wulakanci ba ba zai tozartar da ita saboda dalilin ita ta kawo kanta ba in ma baya son ta dai zai san abin da zai gaya mata in ma kuma ya aure ta ba zai mata wulakanci ba abu na biyu shine mace ta kai kanta ta bada kanta ko kuma ta nuna wa wani mutum mafifici ko wani mutum mai daraja ta nuna mishi alama tana son shi wannan ba abu ne wanda yake mummunan abu ba addini abu ne dai mai kyau a addini amma sai dai ba shi da damar ya aure ta ba tare da ya ba da sadaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya yi wa wannan umarnin da Allah ya ce maka ya yi ce ya yi wannan nabi wannan ahalan naraka azwa zakal lati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah alayka وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي حاضرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وأنا يجي آية صلى الله عليه وسلم إن بندشي بتشكن هالتا باب وند الله يو وند بيور الله يشي مسا يا النبي من هالتا مكا matanka waɗanda ka bada sadaƙinsu sannan da kuma bayi waɗanda ka ciwo abun yaƙi mun halatta maka su gaba ɗaya sannan mun halatta maka ‘ya’yan baffaninka da ‘ya’yan ‘yan uwan mahaifinka maza da mata idan wacce kake so to mun halatta maka ita haka nan mun halatta maka ‘ya’yan ‘yan uwan mahaifiyarka duka ‘ya’yan kawunanka ‘ya’yan ummominka duka mun halatta maka haka Allah ya ce mishi sannan ya ce mishi kuma da duk wata mace mumina wanda ta zo gare ka ta ba da kanta gare ka mun halatta maka haka Allah ya ce mishi mun baka in ban da shi sallallahu alaihi wasallam babu mai wannan matsayin a cikin halitta to ita wannan matar bayan saukar wannan ayar ne sai ta amfani da wannan damar ita ma ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na baka kai ne shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kullum koya mana yake ya zamu rayu ba tare da mun samu matsala ba ya zamu yi a cikin kowace kowane yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kunya irin ta shi yi shiru mutum kui da kai bai buɗe baki ya ce mata a'a bana san ki ko kuma a'a mata na sun ishe ni bai ce mata koyo ba kaga ka san ita mace daga san ta nuna tana san ka kai kuma ka nuna baka san ta ko ka wani uzuri har abada ba za ta manta ba sai a cikin soyayyar kuma ta juye ta zama kiyayya yawa to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai bai sun kui da kai saboda kunya irin ta shi to kuma sahabban shi saboda sanin halinsa na kunya shine sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi in har baka da bukatar ni ka aura mun ta mana eh fadar shi wannan mutumin da ya ce ya rasulullahi ni aura mun ita in baka bukata to wannan shine nuna halaccin yin hakan wani abokinka ne kuna tare kullum wata budurwa kullum tana son shi kullum tana nuna mar alama tana son shi da sauran shi kuma yana mata wulakanci kai in kan kana son ta sai ka ce mishi wani tunda yarinyar nan baka san ta ni ina so shikenan abokinka ne sosai sai ya san yadda zai yi ya sulhunta ku kai da ita shikenan kai sai ka aure ta kwarai da gaske na san samari da su taɓa yin haka shi wannan wata budurwa tana son shi ma yana son ta tana son juna sosai to amma sai ya tambayi babansa ya sa aka tambaye babanshi ya ce gaskiya ni a bana ban da kuɗin da zan maka aure yanzu dai ba zai mara aure ba bana to amma kuma ya san akwai abokin shi wanda shi kuma ko a banan aka yi mishi aure ba matsala shi gidansu suna da yadda za su amar aure to da sai ya san yadda ya yi sulhunta su da abokin shi ya ce ga shi nan kai wani ka aure ta shi kenan suka aure kuma ya aure ta za ka ma 'ya'yansu sun fi biyar shi kuma sai daga baya shi kuma ya nemi wata shi ma ya aura na'am kwarai kuwa abokan tana nan amincin su yana nan yadda yake abu na biyar wannan hadisi yana koyar da mu wato sauƙin hali da kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ladabi irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da shi wannan sahabin ba kawai ce mishi aura mun ita ba cewa idan kai baka bukatar ta cikin ladabi ya faɗa ya rasulullahi aura mun ita idan baka da bukata gare ta cikin ladabi abu na shida da hadisi ke koyar da mu shine faɗa shi cewa kana da wani abu da zaka kawo sadaki to wannan yana nuna mana wajibcin cewa dole ne in za a daura aure sai da sadaki ka kamar auren sadaka da ake yi to wajibi ne kai mahaifi in za ka yi auren sadaka to sadakar sadakin za ka bayar ba sadakar irka ba ba a yin sadaka da mutum sadakin za ka kawo ka ce ga sadakinta na ba da shi sadaka ga wani kuma dama shi nake son aura mata za ka ga sadaki kuma duk wajibi ne wannan sadakin a baka a hannunta amma ba wai a ce ita din aka bayar sadaka ba har kishi ya sarka mata gori suna ce mata yar sadaka ba haka ba ne ba a yin sadaka da dan adam yawwa na'am
za a iya in ba ka da hikima ba dan ba da 2000 a bi da
sauran eh warai da gaske in baka da shi ma gaba daya ana iya daura aure bashi ana iya daura aure bashi ashin ma alquran ya faɗa lazna alaikum in da lam tumun sa ma lam tumsuna aw tafdu lawna farida wa matiun ala muzqadra a karshe ne وإن قلتم هنا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يكون أو يكون الذي بيده عقدة النكاح. يوا لكن وانا أرى كوي بيان شو إذن كوكا سكيما تا كابون كابون كو تباس كأوريد سي كسكيتا ثم بكتب أتبا تو أديني القرآن يسي تو ذاك بعث ربنا أبن دكين كي ما تنسداي دام أبو كرجا كابات ما هلا أن أورا أورام أباشي كنا da baka riga ka bata wato har yanzu ne zaka bata rabin sadakin ta sai dai ce ta maka idan ita ne ta maka afuwa ta ce ka bar shi kawai amma wajibi ne ka bata sadaki wato ka bata rabin sadakin ta na'am
juna ba kuma ne suka rabu
eh ko inda ma ba za ta yi ba gashi can a cikin alqur'ani a cikin suratul ahzab san kuma Allah ba da gurge ce ya ayyuha allazina amanu idza zakatum mu'minat sumu tadabtum wa min qabli an tamassuhunna fama lakum alayna min ijjatin ta'tadunaha famat'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila amma duk da haka kuma dole zaka kawo wani abu ka bada ka ce ga wannan ki je ki dan shakata da shi ka dan kawo ɗan 100 ɗan 200 ce ga wannan da je ta shakata da shi haka alqur'ani yake famat'uhunna Allah yake ku je da su dadi inda ka dan ba su irin 200 misali to ai ka ji ai ba daidai bane ku ashe addinin musulunci addini ne na karamci da girma abu na bakwai da hadisin ke karantar da mu shine wato gudun duniya irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin da suke ciki na talauci a wannan lokacin sai karfin imani duk wannan sahabin aka ce je nemo koda wani abu wanda za a iya ba da shi a matsayin sadaki babu koda zobe na bakin karfi babu bai da komai sai kwardallar da ke jikinsa eh ba ma na zinare ko na azurfa ba babu wannan kan dama wata hula mai daraja wata hular 5,000-10,000 duk a sannan su ba sa abin nan amma sai karfin imani sai karfin imani abu na tara da hadisin ke koyar da mu ko na takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kwarjallanka ayan ka bata kai ko baka da abin da zaka saki ne abu na tara hadisi yana nuna muna wato cewa duk wani abin da za a iya amfana da shi za a iya ba da shi a matsayin sadaki da kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ko da zobe na bakin karfi abu na goma shine malaman fiqhu sun yi sabani akan shin menene za a iya cewa sadaki ne shin akwai wani haddi na sadaki ko kuma bai da wani haddi wato akwai iyaka ne ga sadaki ko bai da iyaka Allah da mutum ki da ya faɗa cikin Qur'ani an tabbata gobe amwalikum mutinina ghayra musafirina ya kira sadaki da suna amwalikum bi amwalikum da dukiyoyin ku to duk abin da za a iya kira shi dukiya za a iya ba da shi kenan a matsayin sadaki daga nan ne Imam Malik yayi tawilin cewa gurgurdan abin da in barawo ya sata za a yanke hannunsa to shine sadaki shine mafi kankantar sadaki shine kimar naira 30,000 yanzu ko 28,000 da yan daruruwa haka shine misali dirhami uku gurgurdan da in barawo ya sata za a yanke mar hannu Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa mafi karancin sadaki shine dirhami 10 kamar misali naira 100,000 kenan ko naira 95,000 haka shine mafi kankantar sadaki daga nan sai sama a mazhabar Imam Abu Hanifa ba Imam Shafi'i da shi da almajiran sun dafa akan cewa duk wani abin da za a iya kiran shi dukiya to ko kuma za a iya amfana da shi za ka iya ba da shi a matsayin sadaki ya bada misali da hadisin matan nan alfizariya wacce aka aure ta wato aka bata takalma a matsayin sune sadakinta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta kin yadda tace eh ta yadda shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura mata aure akan haka hadisin yana nan ma jaa fi muhurin nisa'i a cikin sunan tirmidhi hadisi na 1113 haka nan ya zo a cikin babu sadaqin nisa'i a cikin sunan ibnu majah hadisi na 1888 haka nan Imam Ahmad ya kawo shi a cikin musnad nasa hadisi na 1015,767 haka nan Imam Al-Baihaqi a cikin Mujamul Kabir a cikin sunan al-kubra kai ta Baihaqi din hadisi mai lamba 13567 da shi na 14,152 duka hadisin da ke nuna halaccin bada mafi karancin bada komai kowane irin abu a matsayin sadaki hatta takalmi an daura aure a kan shi haka nan akwai hadisin a cikin musnad Abi Ya'la hadisi mai lamba 8,194 akwai a cikin musnad Dayalisi hadisi mai lamba 1,143 haka nan hadisi ya zo a cikin musnad Ibn al-Ja'ad hadisi na 2,265 duk da cewa wasu daga cikin malaman hadisi sun ba a fashi wa da sun raunana hadisi sai dai abinda ya fi kusa da daidai shine abinda mazhabar maliki suka tafi akai na dirhami uku din wato kimanin naira 30,000 saboda adan sana'i tana daga cikin abinda ke janyowa zina da sauran abubuwa da samari ke yi amma idan aka karanta sadaki to insha Allah kamar auren zai fi sauƙin yiwuwa a gun samari ko mu yanzu yana daga cikin abin da ya ƙara wato tsawwala rayuwa a yanzu saboda abubuwan da aka ɗora wa kai sai an yi akwati kaza sai an yi biki kwana biyu kwana uku ana ta biki da sauransu da za a daina wannan insha Allah aure zai fi sauƙi kuma yana daga hujjar da ta nuna cewa ba wai dole sai an ba da kuɗi ko wani abu ba amfani ma zai iya zama a matsayin sadaki ma'ana ba wai amfanin gona ba fa amfani da zaka amfanar da mutum zai iya zama sadaki in mun duba cikin alqur'ani annabi shu'aib alayhi salam lokacin da zai aurarwa annabi musa alayhi salam ɗaya daga cikin ƴaƴansa me yace masa ce masa inni uridu an unkiyaka ihdabnata hataini ala an tajirani samaniyah hijaz ina nufin ko kuma ina so zan aurar maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana matan nan guda biyu zaka zauna kai mun aiki na tsawon shekara takwas fa in atmamta ashran ko fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk idan ka cika ya zama shekara 10 to wannan daga gare ka ne ni dai bana nufin makanta maka to kaga wannan yana ya nuna mana halaccin amfanuwa da wani abu a matsayin shi ne salaki kaga shi wannan kiwon awaki ko kiwon tumaki da zai wa annabi shu'aib alayhi salam tsawon wannan shekarun shine sadakin yadda aka bashi ya halatta ya halatta su sai malam bashir ya tambaya ne akan halaccin yin sadaki da akuya ko tunkiya amma za a duba a gani idan akuyar ta eh to gaskiya bisa fatawar mazhabar malikiya ba za a karba ba matukar akuyar bata kai 30,000 ba misali zuwa sama ba za a karba ba sai dai in ta kai haka to sai a karba amma kuma ba wai iyakar haka za ka bayar ba kada ka bayar ƙasa da haka ne amma za ka iya ba da 100,000 ma a matsayin sadaki za ka iya ba da gidanka da motarka ma a matsayin sadaki warai kuwa ba iyaka أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رجاء زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاكي وانا حديث شمالي أنك أجل سينا أنس أم مالك رضي الله عنه وارتنا ذاه غاني تنا ذاه غاني فاجر شن مهزاج صحابان أنا صلى الله عليه وسلم وارتنا ذاك صحابة لفوق السنة شي سنة زاجيش والله ذاك غا أمفاننسا كأجيني كوكمان شي إلمان دي جنيو وأكا رويتو تدليليش سنة ديوا mu dubi dai wannan bawan Allah sai da Anas dan Malik kwanan nan wani malami a Kano yake ta zage shi yanzu Allah ya saka wa Anas malami yana nan yana cikin Birkina eh yana nan yana cikin gamba tare da sauran ƴan Birkina dubi dai tun dazu hadisan Anas yake karantawa kuma shi ne abin zagi sai za ka gane kawai addinin suke so su rusa sahabban daga gare su muka karba addinin nan alqur'ani da sunnan nan kakaf daga gare su ne to ka gani kwadai fa irin lauyoyi ma su ga abin ya fi karfin su suka fita daga ciki to yanzu a sa tun nan ma har ila yau ya sake yin challenge din lauyoyin nasu yana ganin wai ba su iya aiki ba zai kare kanshi na kanshi wallahi Allah ya saka wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma dai an karbo shi daga sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Auf ra'a Abdurrahman ibn Auf lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Abdurrahman dan Auf wa alaihi rad'u za'faran ya gan shi tare da jajajan za'faran a jikin shi an san za'faran ciyawa ce shi tararan za'faran daga wannan ciyawar ake samu shi ciyawa ce mai kamshi ja haka take in ka jika ta a ruwa za ka ga ruwan ya koma ja yellow haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa mahyam din nan tambaya ce kamar me ya same ka ko kuma me ya labarin ka fa qala sai ce ya rasulullahi tazawwajtu imra'atan ya ma'aikin Allah na auri wata mace ne fa qala sai ce ma asdaqta me ka bata sadaqi qala wazna nawatin min zahabi na bata gwargwadon nauyin nawat wani a ainihin lugar larabci an ce nawat ana nufin kwallon dabino amma anan ba kwallon dabino din ake nufi ba ana nufin ɗaya cikin takwas na ukiya ne ukiya an san ukiya ko wanda ukiya biyar shike isa sadaki a shike isa zakka ukiya biyar kowace ukiya ɗaya dirhami 400 ne to shi kuma nawat ɗaya cikin kashi takwas ne na dirhami 400 kaga dirhami 50 kenan ko haka ne ɗaya cikin takwas ne ko dirhami 50 kenan dirhami 200 ne ashe abin nan zakka to kaga in dirhami 200 ne zakka to ɗaya cikin takwas ɗin 200 nawa ne ko kuma a zai zama shi a ukiya guda sai zama dirhami 40 kenan to ɗaya cikin takwas na dirhami 40 shine dirhami biyar gwargwadon naira 50 kenan ta yanzu to gwargwadon haka ya bayar sadaki qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa tabarakallahu laka to Allah ya maka albarka awlim walau bishati ka je kai walima koda da akuya ne eh hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko ne hadisin yana nuna mana yadda sahabbai radiyallahu alaihim suka dauki duniya ba komai ba kaga ba irin yanzu ba in za ka yi aure duk wani babban mutum da kuka saba da shi a kasuwa ne a makaranta ne a gurin daukar ilimi ne sai ka gayyato shi duk wani babban mutum da ka sani sai ka gayyato shi su sahabbai ba haka suke ba kaga dai aure yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san yayi ba kaga kuma abun Abdurrahman bin Auf bai da wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallam girma a gurin amma bai gaya mishi ba sai da ya gan shi da alamar yayi auren kaga wannan kenan abu na biyu kuma hadisi yana nuna mana muhimmancin sadaki kaga farko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi me ka bada sadaki bai tambaye shi wace ce ba yar gidan waye duk bai tambaye shi ba kaga sabanin mu halin mu na yanzu kaga abokinka da alamar ya aure wani aure kai ne a aure ne wa ka aura kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi wa ka aura ba bai tambaye shi wa ya hada ka da ita ko ya sunanta ba abin da ya fi muhimmanci ya tambaye shi me ka bata sadaki sai ya faɗa sannan kuma kaga anan Abdurrahman bin Auf ya daga cikin mafiya dukiya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga abin da ya bata bai fi kamar kimanin 50,000 ta mutum yanzu ba wanda a wannan lokaci yana da ikon ya bata 10 haka ko 20 ɗin haka an haga bai yi ba saboda me saboda sun san daga gunsu ake rikar za mu rika addini ya suke yin abun sadda da mu abun ba zai mana wahala ba in suka zurfafa da sun zurfafa a wancan lokacin mu ma yanzu da kowa wancan zurfafawa zai ci sai yayi kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi addu'a ya ce Allah ya mishi albarka yace ka je kai walima koda da akuya ne anan malamai suke cewa ita walima me hukuncin ta malaman malikiya sun tafi akan cewa walima wajiba ce wajibi ne mutum yayi walima yayi aure amma sauran malamai sun tafi akan cewa sunna ce mustahabbiya sai kuma maganar wato walau bi shatin koda da akuya malamai suka ce to anan walau din nan tana nufin girmamawa ne ko kuma karantawa je kai abu kaza je kai walima koda da akuya ne kaga zai iya daukar kowanne ko kowanne bari zai iya daukar kamar barin girmamawa ne ko akuya ce ma ka yanka kawai ai abin nan zai iya nufin kuma cewa komai kankantar abu dai ka je kawai a yanka ai walima yawwa komai kankanta koda yar akuya ce aka yanka to malamai suka ce ya halatta kai da akuya ko tunkiya kwaya daya ko guda biyu ko uku yawwa ai ana jibo bana mutari bacci yake bana mutari ko me da lafiya ne na'am ga tashin aure akuya ɗaya ko biyu ko uku raguna kar su wuce uku ne a bankare su a gata mana yau amma kar su wuce uku malamai suka ce kar su wuce uku in suka wuce uku to ya zama amin bazzaranci sannan kuma har ila yau abubuwan da mutanen zamani yanzu suke yi irin su Fulani de ƙauyawa de menene da sauransu Modas de Arab de kai samari suna tunasabuwa sun san abin wannan abubuwan duka haramun ne abu na farko shine bid'o'i ne abu na biyu dalilin haramsu shine cakuduwar maza da mata abu abu na uku dalilin haramsu shine kada-kada da ake yi da waƙe-waƙe addini ya halatta a iya yin kiɗa a aure amma ba irin wannan kiɗan na cashewa ba a nemi dan bandiri ko duk ko dufi haka ana dan kada gam gam ana yar waka haka kasa-kasa dan asan cewa gida kaza an yi aure yawa neman aure aka ce ku boye shi amma in an yi auren to a sanar kowa ya san an yi aure saboda wannan shine bambanci tsakanin aure da zina kuma duk zai zina ai ba zai yadda a sani ba ko yawa to amma kaga in aure ne ba aka ce ka sanar saboda shine bambanci tsakanin aure da zina yawa to wannan shine to ala ayi halin da irin wannan abubuwan kuma tun yana buƙatar albarka a auren shi to kar yadda ayi mishi wannan kwarai da gaske ya za a yi ci a aure wai a yanzu fitsarinci ya kai hadda uwar yar sirkar kenan za ta fito a gaban wato abokan ango ta rabu da tayarawa a gaban abokan ango uwar amarya fa an ga rashin mutunci ya yi yawa kuma a irin wannan auren ake fata a haifi muhaddasa alqur'ani a haifi malaman fiqhu a irin wannan auren ko shugabannin al'umma a irin wannan auren wani irin shugabanci za su yi wa al'umma na? ta aika ji ta aiki ne Allah da ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu da imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله